domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau wanda shine na ƙarshe a jerin dukkan shirye-shirye 145 da muka gabatar kan lamura daban-daban da suka shafi Arewa, musamman kalubalen tsaro, kuncin tattalin arziki da rabuwar kawuna. A inda muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki, ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye-shiren da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin Krista, Pastor Yohana Waidi Buru, ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alkawuran da 'yan siyasa kan ɗauka wa 'yan Arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa kan tsaro a Arewa da ya yi gargaɗi a 2002 a gidan Arewa a Kaduna, cewa matuƙar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Pastor Yohana Waidi Buru, shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnaƙin da ya hana yankin rawar gaban hantsi.
Don Allah, ina so in tambaye shugabanninmu, tun ba ku shugaban da muka zaba ba a cikin lokacin da kuke campaign kuna neman kuri'unmu, ku yi mana alƙawarin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. Ku yi mana alƙawarin cewa in mun zabe ku, tabbatace za ku kawo mana tsaro, za ku inganta tsaro, za mu samu zaman lafiya, manoma za su koma gona su yi nomansu, masu kiwo za su yi kiwonsu, talaka zai samu abin sa a bakin salati. Amma kaman abin sai karuwa take. Yan Arewa, mu ji tsoron Allah, mu daina yaudaran kanmu, mu daina roman baka, mu faɗi gaskiya tsakanin da Allah. Dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger, dubi irin kashe-kashen da ake a Kebbi, ake a Zamfara, ake a Sokoto, a Kaura, can Arewa ta gabas. An dawo yanzu, ƴan Boko Haram sun dawo da aika-aikansu. Dubi abin da ke faruwa a Yobe, Taraba babu zaman lafiya, har gefen Adawa babu zaman lafiya, ga Plateau babu zaman lafiya, kashe-kashe babu gaire babu dalili. Haka abin na faruwa Benue, kashe-kashe ko'ina, kogi ma na sana ba bar su ba. Haba Arewa, haba 'yan siyasa, ina kuke sarakunanmu, ina kuke malamanmu, ina kuke 'yan siyasa, shugaban da muka ba ku amana, mun zabe ku don ku ba mu tsaro, sabi ya tutura. Ga barayin daji, ina talaka zai sa kansa. Kome ku ce talaka, duk wahala talaka, haraji akan talaka, kowane irin nau'in bala'i, wahala, wulakanci, rashin adalci, sai dai talaka. Amma lokaci kuna neman kur'u ku zo gurinsu, ina roƙon Allah talaka, kan talaka zai waye. Ko kai musulmi ne, ko kai krista ne, ko kana bin wata addini ne, don Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfe akan maganar tsaro. Ni kuma ga roƙona ga 'yan Boko Haram ko 'yan Iswap, ga roƙona ga barayin daji, ga roƙona ga masu garkuwa da mutane. Irin rashin adalcin da aka yi muku, muma talakawan ai mana, ana kan yi mana, haka aka yi muku. Ku kuna da dama ne kuna da mukame kuke fada, amma mu kuwa ba mu da halin sai mukame mu yi fada, kuma ba mu yi niyya ba. Muna roƙonku, yadda abin ya zafi domin kiman iyaye, domin daraja iyaye da su tsuguna suka haife ku, ku tausaya talakawan Najeriya, a zauna a teburin shawarwari a neman mafita. Amma kam ga 'yan siyasanmu, mun gaji da gafara sa ba kahu, mun gaji da irin rashin adalci, duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane ƙasa. A sanina da fahimta na, domin na yi karatu na masa zigiri a kan tsaro ne, don da haka ina son tabbatar muku, wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro, sai dai rashin adalci a ce a je abu a cikin mahallinta, ko kuwa a yi daidaito. Uwa uba, duk ƙasan da suka juyewa Allah Ubangiji baya, to dole su wurin nan ibtila'i ta fada musu. To abin da ya fada mana kenan, Arewa mun juyewa Allah baya, ba ma wa junanmu adalci, ba mu wa daidaito, ba mu wa kaunan junanmu, babu rikon amana, shi ya kai ga yau babu tsaro a Arewa. Don da haka ina kira ga shugabanninmu da sarakunanmu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama, uwa uba malamai, mu ji tsoron Allah kowane bangare, mu haɗa kan al'umma. Idan muka raba kansu lokacin campaign da zabe, to mu da mu haɗa kan kansu, mu zama tsintsiya mu daurin ki ɗaya, mu ji tsoron Allah, mu zama lafiya da junanmu. Shi ne kar zai kawo mana cin gaba a Najeriya. Kowa ya koma ga Allah, a ɗauki azumi, a yi addu'o'i, a tuba da irin aika-aikan da muke nan, ne Allah zai kawo mana waraka, ba ma a Arewa ba, ba ma a Najeriya, amma a Afirka. Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Amin summa amin.
Mun gode Pastor Waidi Buru, sai mun gamu a wasu shirye-shiryen.
Are wazumin ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwaso.
Don gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta 2002 har ma gargaɗin ya zama littafi. Yanda daga bisani fitinar Boko Haram ta shigo yankin daga 2009. Sannan a wajajin 2015 matsalar barayin daji ta fara gawurta a arewa maso yamma daga barayin shanu.
Ai da ana biyin da ba kawo haka ba tun shekara 2002 na ce kuma haɗa kawunan mu da musulmin arewa da kiristocin arewa mu zan uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa gaban shugabannin arewa shugabannin ƙasa arewa ko kuma Najeriya gaba ɗaya ni ba da wannan aqida ni ce aka ce an yi da ita aka watsar duk abin da ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan ba za a bi mu gida gida ana kashi yau gashi ke auko akan mu ni kaina nake faɗa ban tsirbirin ba aqali abubuwan da nake faɗa na haɗin kan arewa na a taimakan arewa duk wata hayaniyar da nake ciki wannan abubuwa suka jami ta saboda kai na cha yunkuri yanga cewa mun haɗa kawunanmu amma kawunanmu ba su haɗu ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu ko kuma kowa bai san kowa kan shi yake so mutum in ba shi ya samu ba in ba shi zai samu ba to kowa shi rasa kuma ganin yake duk mafi yawancin mu ganin suka ba wanda iya ba wanda ya sani sai su in ba su ba kuma komai shi watsi to ya za ta tafi haka ai in ce duk wata ta ta sashe mashi uku hakkinmu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya. Kun ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu mu zan uwa ɗaya uba ɗaya mu gaza mu yi wani aiki mu da talakawanmu mu haɗa kanmu mu ba junanmu aminci mu gaza mu gyara kawunanmu in mun ka yunƙuro dole gwamnati ta shigo ta riƙa mana.
Alhaji Attahiru Bafarawa suna cewa amfani da ƙarfi kawai ba zai kawo ƙarshen mutanen nan ba in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu.
Wai su waye mutane? Ai Boko Haram na sha cewa Boko Haram ba shi ɗaya ba ne. Akwai tsiya haram talauci, akwai siyasa haram, akwai rashin adalci haram, duk ɗan abuwa su suka haɗu. In ka ce ka kira ɗan Boko Haram to ɗan rashin adalci haram wa, ɗan talauci haram wa, ya za ka yi da su? Haram haram ɗin yawa gare su. Dole sai mun tsaya mun gane cewa shi muke jawo wannan matsala. Muna da yaranmu miliyoyi ba su da aikin yi, ƴan kasuwanmu jarinsu ya kare ba su sana'i, ya za a yi a zauna lahiya? Marashi mai shi jiyo baya da shi ya za a zauna lahiya? Lokaci ya yi da musulmin arewa da kiristan arewa mu zauna mu haɗu mu ga cewa menene ke ja mana wannan abubuwa. Wannan abin da ke haɗuwa muna ganin shi kamar abin wasa. Kiristocin ganin arewa ƴan uwanmu ne, ba inda za su komi aka yi ba su ibirin arewa, haka mu kuma musulmi arewa mu ibirin arewa. Arewa gambu duka tamu ce. In ba mu zauna gaba ɗaya mu haga mu junanmu gaskiya ba muka haɗa kawunanmu to babu shakka arewa na cikin wahala. Duk ba an kwamiti da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala, mu da adda haƙƙi mu adda nauyi ga mu zo mu zauna magaman shirya kawunanmu. Muna da haƙƙi mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu gaya mata ga matsayinmu da mu da 'yan majalisarmu. Ai 'yan majalisar duk da an ka zaɓa ai ba kan suke wakilta ba, arewa suke wakilta. Shi mi suka yi game da wani abu da ke tashi?
Mun gode garkuwan Sokoto. Shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan ƙalubalen nan? Ga shugaban ƙungiyar gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya.
Dole ya dame mu saboda ai sai an zauna lafiya shine ma za a iya gudanar da mulki. Ayin aka tuno Sardaunan Sokoto a matsayinsa na premier na arewacin Najeriya ya mulki tun daga Ilela har zuwa Jaba har Obalafo har Damasak har Mobi, kuma an zauna lafiya kalau an yi aikin da ya kamata a yi wa mutane kuma arewacin Najeriya ta ci gaba kamar yadda sauran bangarorin Najeriya a lokacin. To yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar Sardauna? Wani addini ne babu a harkarsa? Komai ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa? Arewacin Najeriya a lokacin ya fi ci gaba in ka haɗa shi da yanzu a yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta daɗu. Saboda haka ni ina ga wannan bambance-bambancen surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku su cimma burinsu na siyasa ko kuma su cimma buƙatunsu na gwama kan mutane don an yaka shi ne za su samu su kuma su ƙetara su ci nasu su ci kansu ba babbaka. Akwai buƙatar mu ƙara fahimtar juna, akwai buƙatar mu ƙara soyayya a tsakani, akwai buƙatar mu jajirce mu san cewa a matsayinmu na al'umma in ni ba ne ba in makwabcina ne ma ya cutu to ni ma na cutu.
Masu sauraro, a nan muke naɗe tabarmar shirin gaba ɗaya. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyi. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da nakan shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.